بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاه ويكذب لكذبهم. إنهم إنما يرضون لرضاه ويكذبون لما يكذب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيه صحيح وبلال: لعلك أكذبتهم، لئن كنت أكذبتهم لقد أكذبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أكذبتكم؟ قالوا: لا، يكفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لغير قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما سكتم؟ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأذلنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي ألتفت لنفسي أبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته ولا بد له منه. فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، وهو يكره الموت وهو يكره، كما قال: وأنا أكره مساعته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتك فعلوا أولا يمتشي لنا ثلاثة a wannan yini na takwas ga watan Zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a 1430, wanda kuma yanzu daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2009, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Mujibbo a nan garin Katsina a kofar Kaura. A karatunmu na littafi mai suna a kirkatar irafiya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimlin malamin nan Taqiyuddin Abu al-Abbas Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na shekara 728, kuma wannan shine darasin mu na 47 a jerin kwanan darussan ko majalisanmu a wannan masallaci, wannan shi ne na 91. Muna nan dai a kan gabar al-mahabba, wacce Ibn Taymiyyah yake magana a kanta. Al-mahabba, san Allah, wanda a dalilin sa ne ake san annabawan Allah duka da manzanni da salihai da dukkan wani abu da Allah yake so. Kuma san Allah shi ne yake ingiza mutum ya zama mai da'a ga Allah, ya zama mai san a duk abin da Allah yake so, ya zama mai kin da abin da Allah yake yi. San Allah shi yake sa mutum ya yi fafutuka, ya yi gwagwarmaya da fadita shi, wajen yadda cewa ya daukaka addinin Allah da dukkan wata dama da Allah madaukakin sarki ya bashi, dama ta lafiya, ta ilimi, ta dukiya, ta mulki, ta jama'a, yadda cewa ya daukaka wannan addinin wanda shine ke al-jihadu fi sabilillah. Waɗanda duk suke da waɗannan sifofi, wato suke san Allah da manzansa, suke san abinda Allah yake so, suke san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so, suke kin abinda Allah yake ki, suke kin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ki, suke kokari da fafutuka da tashi fati na ziyada abinda Allah yake so, su kuma dakirar da abinda Allah baya so, waɗannan da suke da waɗannan sifofi su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake yarda da yardar su, yake fushi da fushinsu. Malam yace wa ha'ula'i humul ladina yarda rabbu li ridahum wa yaghdabu li ghadabihim iz hum inna ma yardawna ma yardahu wa yaghdabuna lima yaghdabu lah. Waɗannan da Allah madaukakin waɗannan da malam yake mana magana yace su ne waɗanda Allah yake yarda da yardar su, yake fushi da fushinsu. Izhum inna ma yardawna ma yardahu, saboda suna yarda da abinda Allah ya yarda da shi, wato suna amincewa da gamsuwa da abinda Allah ya amince da shi, ya gamsu da shi. Wa yaghdabuna lima yaghdabu lah, suna yin fushi da dukkan abinda Allah yake fushi da shi. To saboda suna san abinda Allah yake so, suna kin abinda Allah yake ki, sai ya zan Allah madaukakin sarki yana san abinda suke so, yana kin abinda suke ki, yana yarda da yardar su, yana fushi da fushinsu. Idan suka fita suka yi fushi, to Ubangiji madaukakin sarki shi ma zai yi fushi ga abinda suka yi wa fushi, ko ga wanda suka yi wa fushi. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wa sallama li Abi Bakr fi ta'ifatin fihim Suhaib wa Bilal, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa Sayyidina Abu Bakar dangane da wasu jama'a waɗanda a cikin su akwai Suhaibu, Suhaibu ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, da kuma Bilal ibn Rabah al-Habashi, waɗanda waɗannan suna daga cikin bayin Allah, waɗanda suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya ga Allah da manzonsa, suka kauracewa dukkan wani abu da suke so, suka haƙura da dukkan wata wahala domin wato yaɗa addinin Allah da kuma aiwatar da shi a rayuwarsu. Duk da cewa a cikin Qurayshawa ko kuma a cikin garin Makka ba wasu bane waɗanda ake ganin masu matsayi ta fuskar nasaba ko masu matsayi ta fuskar dukiya ko sarauta, to amma tunda suka shigo cikin tawagar Allah sai yanzu sun samu wani matsayi a gurin Allah wanda yake babba. Sun kai matsayin waɗanda Allah madaukakin sarki yake san abinda suke so, yake fushi da abinda suke fushi da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Sayyidina Abu Bakar yace la'allaka aghdabtahum wa la'allaka fusata su, ka fusata Bilal, ka fusata Suhaibu, ka fusata wannan jama'a, wannan kungiya ta waɗannan bayan Allah, la'in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, idan har ka fusata su to ka fusata Ubangijinka. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Sayyidina Abu Bakar wannan magana ne, kuma ka duba matsayin Sayyidina Abu Bakar a cikin wannan addini, sannan ka duba matsayinsa a cikin Qurayshawa su kansu. Yana ɗaya daga cikin Qurayshawa, yana da nasaba, sannan kuma gashi mai wadata ne, mai kuɗi ne. To amma tunda ya taɓa ko ya fusata wasu da Allah yake so, to Ubangiji sai ya fushi da shi. To ina ga wanda bai saka kara ya karya ba, ba a maganar wai ya kama matsayin Abu Bakar ko kusa. To kariya idan ya fusata wasu da Allah yake so, babu shakka Ubangiji zai yi fushi a dalilin wannan. Fa qala lahum, da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya koma ya ce ma wannan tawaga, wannan jama'a, so Bilal da Suhaib, sai ya ce musu hal aghdabtukum, shin na fusata ku? Qalu la, sai suka ce a'a baka fusata mu ba. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, Allah ya gafarta maka ya Abu Bakar. Wannan addu'a ce suka yi mata mai kyau, ba wai dan suna tuhumar yana da laifin da ya yi musu ba, har suke neman Allah ya yafe masa. A'a, addu'a ce dai kamar yadda za ka yi ma kowanne musulmi dan uwanka addu'a, Allah ya yi masa gafara, ba dan kana tuhumar ta da wani laifi na zahiri da kai ka gani ba. وإلين تتي يسوك يوات إدنا أبو بكر دان سنونا ما تتشوى بابو وانا أبو أزوتي يسو دان بلدش ما تقول لكيسي مباكا جن هوشنزا صنع ريما سما فاتن غافرة بك الله ما يفعلوا هرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيا وإدنا أبو بكر وجه مغنى يتي لعلك أغضبته أبين ده يفعلوا فيني كمرين ده مالي يكيشا وكان قد مر بهم أبو سفيان ابن حرب أبو سفيان ابن حرب سلك مكة لوكة بمسلم سبا bayan sulhul hudaybiyya ko ala tsakiyar lokacin sulhul hudaybiyya lokacin da aka yi yarjejeniyar ajiye yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa sai abu sufyan yazo ya wuce ta inda bilal da suhayb da sauran bayin allah irin wadanda ake musu ganin galabaitattu ne ba su da gata sai ya wuce ta gaban su fa qalu sai wadannan mutane ko wadannan tawagatai suka ce ma akadat as-suyufu min aduwwillahi ma akadaha wato ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah wato suna nufin har zuwa yanzu bai gamu da hushinsu ba wato don a lokacin bai musulunta ba kuma ana cikin sulhu ba za su iya yi masa wani abu ba kuma suna sanar da irin gaba da kiyayya da suke wa musulunci a wannan lokacin to shine da suka gaishe sai suka faɗi wannan magana har zuwa yanzu ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah fa qala lahum abu bakar yana bakar da yaji wannan magana sai yace da su ataquluna hadha li sayyidi quraish ko a rika fadar wannan magana ga shugaban quraishawa wato wanda yake sarki a cikin quraishawa kuma sai ku rika fada masa wannan magana su a lokacin sun fada ne ghadaban lillahi wa li rasuli sun fada ne domin su nuna fushi da bacin ransu dan Allah da manzansa sun san yadda a lokacin Abu Sufyan yake kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiyayya da addinin da yazo da shi to wannan ta sa suka faɗi wannan magana don haka kaga sun nuna kiyayyar su ga wanda yake kin Allah da manzansa ne don haka sun so abinda Allah yake so sun ki abinda Allah yake ki kaga suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ainihin yaba yace ya ayyuhal ladina amanu man yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سنة تكون ونن توقع لألا مدوك تنسل كيه يبع يتي سنة سنة تن ألا ألا ينا سنس سنة قبر ما يادن توقك الدين ألا سنة كفتن تتكن سقبوا ملي سنة نون إزا لإساة الكافرين suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah ba su jin tsoron zargin mai zargi don haka suna cikin waɗanda Allah yake so da suka faɗi wannan magana shi kuma sai da Abubakar ya san cewa a cikin halin sulhu ake da Qurayshawa an ajiye maganar yaƙi gefe guda a yadda aka yi sulhu Hudaybiyya babu yaƙi har tsawon shekara goma don haka sai yake ganin a matsayin wannan mutum na babban mutum shugaba kamar bai kamata su faɗa masa wannan maganar ba وذكر ابو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اما duk da haka yadda Abu Bakar da yaje gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ga abin da su Suhaib da Bilal suka gaya wa Abu Sufyan ga kuma irin yadda ni na gaya musu shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak wa la'allaka kafata su in kuwa har kafata su to kafata da ubangijinka saboda haka ashe kaga duk matsayin da kake da shi a gurin Allah wannan da zai baka lafiyin ka fita ka wani waliyin Allah ba ko wani masoyin Allah wani mu'mini wato kasancewar kana da matsayi a gurin Allah daban kasancewar kuma a baka dama da lafiyin ka tuki wani ko ka zalunce shi wannan kuma daban kaga sai da Abubakar duk matsayin da yake da shi a gurin Allah wannan bai ba shi damar yayi wata magana da za ta fita ta ko za ta baka ran Bilal da ainihin Suhaib duk da cewa ba su kai shi a matsayi ba da daraja a gurin Allah to amma matsayinsa daban sannan su ma nasu daban kuma dole ne su ma a kiyaye nasu haƙoƙin abinda Ibn Taymiyyah ya sa ya kawo wannan anan shine maganar da yayi ta farko cewa waɗannan masu san Allah da manzansa Allah yana san su yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu shine ya kawo wannan ruwaya domin ta ƙara tabbatar da haka ruwaya ce sahihiya tana cikin Sahih Muslim shine malam yace bi anna haula inma qalu zalika ghadaban lillah wadannan mutane sun faɗi maganar da suka faɗa domin nuna fushin su dan Allah لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله سبو ده كمال عبنده سكي ده شيء أزوت يسو نجبنتر الله ده من ذنسا نسن الله ده سم من ذنسا وتأكوي كمال سن الله ده من ذنسا أزوت يسو والمعادات لأعداء الله ورسوله ده كمك ييا غا مكيان الله ده من ذنسا sabo da haka wannan matsayin shi yasa suka faɗi wannan magana kaga kenan ubangiji shi ma zai so abinda suke so zai yi fushi da abinda suke fushi da shi wani haza qala annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih fima yarwi an rabbihi azza wa jalla saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin wani sahihin hadisi yana cikin sahih bukhari ya kadaita da ruwaito shi babu shi a cikin sahih muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi daga Allah da girma da buwaya wanda shi ne alhadith alqudsi Allah yake cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba hadisin shi ne hadith man ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سعلني لاعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه الله بدأ في كيف تركيكي تيوى وجدك يي يي غابة دمسو إلى كومسو يانا man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya yayi mu'adati adawa da masoyina faqad azantuhu bil harb to ina masa shedar yaki wato na daura damarar yaki ne da shi sai yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da abinda na fallanta masa ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فلن باوى انا بزي غشي بينا كسن ينا كسنتا تدا لا تكلو هل سينا سوشي وتو الله مدوكين سكي يتي فدار شيوا باب وانا ابندا باوى زي كسنتا الله دشي وندا الله مدوكين سكي يكي سو سمدا يزو دا نافله يزو دا فريلا da wajibai ya bar abubuwan da Allah ya haramta shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi wala shine kitmi na farko na waliyai wato waliyan Allah adunqule hawazini hawa na farko sune dukkan wani wanda yayi ayyukan da Allah madaukakin sarki ya fallanta masa da wajibi na farilla ya bar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta masa na haramu wannan shine matakin walittaka ta farko mutumin da zai takaita akan aikata wajibai ya kaura cewa abubuwan da Allah ya haramta sannan mataki na biyu shine wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma bi shay'in aw ma wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na bazai gushe bai na kusina kusanta ta da aikata nafilu har sai na so shi wannan shi mataki ko shine mataki na biyu na walittaka matakin walittaka na mutum bayan ya gama ko bayan ya aikata farilla ya kaura cewa haramun sannan kuma yazo ya aikata nafilu a cikin ibadu ya sannan kuma ya kaura cewa dukkan wasu abubuwan da suke ba makruhai ne wanda ma ba su kai haram ba wani lokaci ma mubahat abinda ba yake mubahi ne idan ya san cewa zai shagaltar da shi daga da'ar Allah zai dawo masa cikas ko ya ci lokacinsa wajen yi wa Allah da'a sai ya kaurace masa duk da cewa mubahi ne ya halatta ba haramun ba to wannan mataki na walittaka shine mataki na koli wato mataki na koli wanda bayan ya aikata nafila
bayan ya aika bayan ya aikata farilla kuma yazo ya aikata nafila wannan babu shakka yazo da wani abu doriya akan kismi na farko kismi na farko ya tsaya akan farilla shi kuma wanda yazo da nafila kismi na farko ya kaura cewa abubuwan da suke haram din amma ta yi ka sabu yana aikata makaruhi ko kuma yana sakin jikinsa akan aikata mubahi to wannan kuma kismi na biyu su kuma duk sun kaura cewa wannan to shine Allah madaukakin sarki yake fadar wannan kismi na biyu lokacin da zai ba zai kushe ba yana kusanta ta da lafi filu hatta uhibbahu addi na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bi sai in zama ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yaqtusu biha sai in zama hannunsa wanda yake jinka da ita wa rijluhu allati yamshi biha sai in zama kafarsa da yake tafiya da ita fabi yasma wa bi yubsir wa bi yaqtus wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da kuma ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roke ni zan bashi anan Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa mutumin da ya kusanci Allah madaukakin sarki da nafil filu kari akan kusantar sa da farilla domin bayyuwa ka aikata nafila ba tare da kana aikata farilla ba Allah ba zai karbi nafil filinka ba idan kai watsi da farilla a ce mutum baya aikata farilla sallolin farilla amma kuma shi ne yake sallar walha shi ne yake shafa'i da wuturi amma ba zai isha'i ba kaga wannan aikin banza yake sai ka zo da farilla sannan kuma ka nemi nafil filu to idan ya tozarta farilla kuma ya tsaya ya kabe akan nafil filu kamar mutanenmu za ka samu abinda ya shafi wajibai da ubangiji maɗaukakin sarki ya wajabta akan su farillai da ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora musu ba sa kula da wannan amma da an ji falala sai ka ga ana wato rigegeniya ai je an bada wata falala amma kuma baya aikata farilla kaga wata falala zai samu bayan kuma ya tozarta farilla saboda haka koda kana neman falala to yi kokari ka tsare farilla bakin gwargwado ya zama na baka tozarta farilla kana ji kana gani to haka wannan mataki na biyu ba zai samu ba sai an samu mataki na farko wato sai mutum ya zama ya kewa Allah madaukakin sarki da farilla da wajibi sannan kuma yayi tunanin kusantar sa kuma da nafil filu to idan yayi haka Allah ya ce hatta uhibba hatta ina so shi wala ita ce gaya shine sakamakon da bawa yake bukata wato Allah ya so ka idan Allah ya so ka ka gama samun gata duniya da lahira babu kuma kin me kin da zai cutar da kai adawar mai adawar za ta cutar da kai ka samu Allah ya soka shi kenan ka gama samu komai duk wani abin da yake bayan wannan to cikon banci ne to wani abu da zaka samu bayan mahabbatullah to wani abu ne wanda wakila dan kai amma ka gama samu abin da yake bukata shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ku bini sai Allah ya so ya gafarta muku dhunubanku to bawa na zai samu soyayya ta a lokacin da ya zan yana kusanta ta wato bayan ya kusance ni da farilla kuma ya zan yana kusanta ta da lafil filu to sai ya samu sai ya shiga cikin waɗanda nake so kaga ya shiga cikin wancan tawaga fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fa idza ahbabtuhu to sakamakon Allah ya so bawa shi ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zan jin sa wanda yake ji da shi malamai suka ce ma'anar wannan magana shine sai ya zan wato babu wani abin da yake so ko ya yarda ya ji sai wanda Allah ya yarda ya ji duk wata magana wacce Allah baya son ya ji ba zai tsaya saurare ta ba duk wata magana da Allah yake so ya ji zai ji daɗin saurarenta zai yi na'am da ita ya yi marabala laila ne da ita in ya ji ana karanta Qur'ani zuciya sai ta rika wato nutsuwa idan aka ce ga abin da Allah ya faɗa da manzansa a yi aiki da shi sai ya karɓa hannu biyu yana sha'awar ya zo wurin karatu dukkan bacin ran da yake da shi idan ya zo yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ya ji kuma in shirahi zuciyarsa ta ainihin kwaranye wannan bakin cikin ya rabu da shi
to kaga ya zan yana ji da jin ubangiji wannan shine ma'anar da malamai suka faɗa game da wannan jumla sannan wa basarahu allazi yusiru bi dan zama jin sa an ganin sa da yake gani da shi ma'ana ba zai yi sha'awar ya ga komai ba face abin da Allah ya yarda ya gani duk abin da Allah bai yarda ya gani shi ba to ba zai to gani shi ba dan haka zai kaura cewa wato zai kauda idan sa daga dukkan abin da yake haramun duk abin da ya zan haramun ne zai cutar da addinin sa Allah baya so ya gani to shi ma ba zai gani shi ba wayadahu allati yaqsu biha zama hannun sa da yake shafa ko yake jinka da shi wato idan ba zai sa hannun sa ya dauki wani abu ba sai abin da Allah ya zai dauka ba zai yi awwatar da hannun sa cikin wani aiki ba sai aikin da Allah ya yarda shi yake so duk abin da Allah baya so ya taba ko baya so ya aiwatar da wannan zaba ta hannun sa akan abin to ba za ka same shi anan ba to wannan shine ma'anar wayadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha zama kafar sa da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai je ya sa kafar sa to gurin da Allah yake so inda duk Allah yake so to zai so ya ganshi a gurin sannan duk inda Allah baya so ya ganshi a gurin ba zai je ba wannan shine ma'anar wa rijluhu allati yamshi biha sannan yake fadi yasma wa bi yusir wa bi yaqsh wa bi yamshi wannan dan tsara karfafa wannan magana dani yake ji dani yake gani dani yake jinka da ni yake tafiya to wannan ita ce ma'anar da malamai na sunna qa'ibatan suka ba mu wannan hadisi to daga baya aka samu wasu masu gurbatacciyar aqida wadanda suke da aqidar ittihadi da hululi suka dauki wannan hadisi suka aje shi ba a mahallin sa ba kamar da malamai suka faffada a cikin littafin su kamar Ibn Rajab ya faɗa a cikin littafin wato Jami'ul Ulum wal Hikam lokacin da ya zo sharhin wannan hadisi haka nan ya faɗa a cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari haka nan Ibn Hajar shi ma ya kawo wannan a cikin sharhin sa duk dai malamai na sunna sun yi ishara zuwa ga cewa wasu masu gurbatacciyar aqida masu mummunan kuduri da mummunan nufi sun dauki wannan hadisi dan su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba ta haramtacciyar hanya suka rika daukan wannan hadisi suna fassara shi da al-ittihad ko al-hudud wato cewa idan bawa ya rika wajen walittaka to zai zama Allah saboda haka kowace gaba ta shi ta jikin sa ta zama Allah hannun sa ya zama hannun Allah kafar sa ta zama kafar Allah jin sa ya zama na Allah ganin shi ya zama ganin Allah shi ma ya zama Allah kamar yadda wani yake yi wa wani addu'a kowa yana ji mala yana cewa Allah ya zama wani abin da Allah ya zama jin ka ya zama ganin ka ya zama tafiyar ka sai ce Allah ya zama kai to wannan da zaka tsitse shi sai ka wannan hadisi wai da wani shugaban sa addu'a ne wai Allah ya zama kai kuma a gurin ba wanda ya masa inkari duk ma mu'minin dika cikin sai da tashi to su a gurin su suna ga kamar wannan hadisin yana nuna cewa duk sanda ka yawaita ibada musamman nafilfilu to zaka kai tarakki kai ta samu promotion kai ta samu promotion haka kai matakin Allah Allah ya zama kai ka zama shi wannan ita ce aqidar su Hallaj ita ce aqidar su Ibn Arabi ita ce aqidar su Ibn Sad'in Sadruddin al-Qunawi Ibn al-Faris abin da Sarwardi da dai sauransu Ibn Taymiyyah zai zo mana ishara zuwa ga wannan to wannan wata magana ce da babu wani malamin sunna na kwarai da ya yarda da ita ya amince da ita kace bawa zai zama ubangiji zai zama bawa tare da cewa hadisin karara yana nuna Allah yana nan a matsayin sa na Allah bawa yana nan a matsayin sa na bawa domin hadisin baya nuna wato Allah da bawan sa sun dunkule sun zama abu daya hadisin gaba daya yana nuna akwai bawa yana nan a matsayin sa na bawan sa Allah yana nan a matsayin sa na Allah domin hadisi cewa wala yazalu abdi kaga ashe yana a bawan sa ya taqarrabu ilayya wa kinan Allah kaga Allah yana nan a Allah sa hatta uhibbahu wannan dabirun nawayi na Allah ne sannan sai ya ce wabi yamshi wabi kaga akwai Allah akwai shi kuma akwai damirin da yake koma zuwa ga Allah, akwai kuma damirin da yake koma zuwa gare shi. Wala in sa'alani, kaga akwai as-sa'ilu akwai al-mas'ulu. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kaga akwai kuma as-sa'ilu akwai kuma al-mu'ti. As-sa'ilu shine wannan bawan, kaga ashe yana da bawan sa tunda har yana roko. In ya zama Allah wa zai roka? Wala in ista'adani la u'izanna, kaga ashe akwai al-musta'iz akwai al-musta'ad, akwai mai neman tsari da wanda ake neman tsarin kuma ta hanyar sa. Kaga kina akwai Allah akwai kuma bawa, idan har bawan ya zama Allah to wa yake jin tsoro kuma hatta zai nemi tsarin kuma wa? Sai ya kara cewa wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdi. Kaga har jira nan bawa, to shi kansa hadisin yana rushe wannan aqida. Aqidar wahdatul wujud ko aqidar hulul ko aqidar ittihad, shi kansa hadisin raddi yake yi mata kafin a shiga wasu nasussuka. Kai duk wani mu'mini wanda yake da sofanan imani a zuciyarsa ba zai taba karbar wannan aqidar ba. Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna, lalle haqiqa tabbas idan har ya roke ni tabbaci haqiqa zan bashi. Wannan yana nuna idan bawa ya kai wannan mataki to yana shiga karkashin al-mujabuna lid'awati, wadanda ake alsa addu'ar. Allah ce wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'izanna, lalle tabbaci haqiqa idan ya nemi tsari na zan nemi zan masa tsari. Kaga ashe kenan ya kai matakin da Allah yake san abin da yake so, Allah yake kin abin da wannan bawa yake ki, saboda shi ma bawan yana san abin da Allah yake so, yana kin abin da Allah yake. Sai Allah ce wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, babu wala abin da nayi kai kawo wajen wato abin da nayi kai kawo akan sa kuma ni mai aikata shi ne. Taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min, kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mu'mini. Yakrahul mauta, baya san mutuwa. Wa ana akrahu musa'ata, ni kuma bana san bata masa rai. Wala budda lahu minhu, kuma babu makawa sai ya mutu. Ibn Taymiyyah ce fa bayyana subhanahu annahu yataraddadu, ubangiji ya nuna yana kai kawo. Menene ma'anar taraddudi a wannan hadisi? Yace li anna taraddada ta'arudu iradataini, irada biyu su saba. Wannan irada tana cewa ayi, wannan irada tana cewa kar ayi, shine taraddudi. Subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma yuhibbu 'abduhu wa yakrahu ma yakrahuhu, kaga wannan irada ɗaya kenan. Allah madaukakin sarki yana san abinda bawansa yake so, yana kin abinda bawansa yake ki. To tunda yana san abinda bawansa yake so kuma yana kin abinda bawansa yake ki, wa huwa yakrahu al-maut fa huwa yakrahu, daga bawan sa baya san mutuwa shi ma Allah baya san mutuwa, baya san mutuwar bawan nasa. Tunda yana san abin da yake so yana kin abin da yake ki, to bawa anan yana kin mutuwa, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha tace kullu la yakrahu al-maut. Aisha siddiqa tace dukkan mu muna kin mutuwa, wannan kuma haka ne a dabi'ance. Dan Adam ba zai so a dabi'ance kawai ake zo mutu, kuma shi ke da ke gane na zo umutu. Sai dai bambancin mumini da wanda ba mumini ba, in Allah in aka zo karɓar rai, a gurin karɓar rai, mumini zai ga abinda zai faranta masa, sai ya ji yana son saduwa da Allah. Shi ne man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a. Amma kafiri ko munafiki lokacin da mutuwa ta zo zai ga abinda zai tsorata shi, ya ƙara sa masa kin mutuwa, sai yanzu kuma baya san mutuwa. To nabi ake samun bambanci tsakanin bawa mumini da bawan da ba mumini ba, kafiri ko munafiki. Shi yasa da manzo ya faɗi wannan hadisi yace man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'a wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'a. Sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut, ya Rasulullahi ai duk ba ma san mutuwa, kenan Allah baya san haduwa da mu? Shi da annabi yace ba haka bane, shi bawa mu'mini lokacin da mutuwarsa ta zo zai ga abubuwan da za su faranta masa rai sai ya so haduwarsa da Allah to sai Allah ya so haduwarsa da shi wanda kuma yake ba mu'mini ba kafiri sai ya yi kyama ya kyankyami mutuwa ubangiji shi ba ya kyame shi saboda haka ashe kaga baya kula walittaka ka ji cewa ba kana kin mutuwa amma idan Allah ya kaddara maka mutuwar ka ganta lokacin daukar ran ka ga mala'iku waɗanda suke na rahama sun zo cikin fararen kaya suna kanshi su zo maka da sallama suna bushasha suna murna su zo same ka suna salaman salama kaga dole zaka yi sha'awar waɗannan bayan Allah wanda yake al-khabir kamar yadda ya zo a hadisin Jabir lokacin da mala'iku za su zo masa cikin mafi munin halitta mai ban tsoro in ka ji ana abinda yara ake gaya musu na dodo ka san a gurin yaro babu abinda ya kai dodo ban tsoro su za su zo masa a makama da tafi komai ban tsoro kuma suna wato da kama mai tsoriyi mai wa'ayi su zo masa cikin kakkaushin hali da bakakken maganganu to kaga ba zai so tafiya tare da waɗannan ba kuma dole su tafi tare to shine yace wa ala akrahu musa'atahu ni kuma ba na san mu da nawa ba wannan nawa wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamuta ubangiji yana kuma nufin ya mutu ya riga ya yanki kowace rai za ta mutu kullu nafsin za'iqatil maut saboda ka dan yana bawan sa dole sai ya mutu kaga wannan irada ce ta ubangiji irada ce kuma ta ubangiji annahu yakrahu musa'atahu to wannan shine ma'anar taraddudul iradatayn taraddudin da aka fada ba taraddudi ba irin namu na kana da jahilcin abinda zaka yi dinnan ya dace ko bai dace ba akwai alheri ko ba alheri zaka samu kyakkyawan sakamako akan sa ko ba zaka samu kaga wannan shine taraddud kana kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu saboda ka jahilci akibar su wannan shine taraddudi a ga game da mu mun jahilci akibar abinda zamu yi ce yana taraddudi ko ya sayi motar nan ko kai ya saya me yasa yake taraddudi sayan ne yafi ko ku a rashin sayan ne ya fi a in ya saya motar nan za ta kawo kudinta ko ba za ta kawo kudinta ba za a yi aiki da ita a dace ko ba za a kaga anan ya jahilci aikima wannan shine taraddudi na makhluk amma taraddudul khaliq wanda yazo a cikin wannan hadisin ya fassara taraddudin shine ta'arudul iradatai ba ubangiji ba ya jahilta komai ta'arudul iradatai shine ma'anar taraddudi a wannan hadisi don haka sai a fahimci ma'anarsa a wannan hadisi kuma hadisin shi ya fassara ma'anarsa hadisin shi kansa sai ya fassara mai ake nufi da taraddudi yace yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu wa la budda lahu minhu kaga ana akrahu musa'atahu shine ubangiji yana nufin ba wato yana nufin kada ya bata ma wannan kaga irada da yake nan sannan wa la budda lahu minhu ubangiji yuridu lahu al-maut tunda ba makawa sai ya mutu kaga irada da yake nan wannan ita ce shine ma'anar taraddudin wa huwa subhanahu qaddada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamut ubangiji yana da irada yana da nufin wannan ba wa sai ya mutu fa sanna zalika taraddudan sai ya kira wannan taraddudi kaga ya sha babban da irin taraddudin mu summa bayyana
annahu la budda yumku ila وهذا اتفاق واتحاد المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اجتهاد رعي وسري وليس ذلك اجتهاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع والكاهل به كافر وهو قول النساء والغالية من الرافضة وجلقان النساء كالحلاجية ونحوهم وهو الاجتهاد المقيد في شيء بعينه وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهله وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لصالح وجحود الله وهو جانب لكل شيء فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان
malai ya ci gaba da sharhin hadisin yace thumma bayyana yace thumma bayyana annahu la budda min wuqu'i zalika sannan Allah ya nuna cewa dole ne mutuwar ta faru wala budda lahu minhu wa hadha ittifaqun wa ittihadun fil mahbub al mardi al ma'mur bihi wal mubghad al makruh al manhi anhu wala shi da ittifaqi wa tusamun hatuwa akan abinda Allah madaukakin sarki yake so bawa yake so Allah ya yarda da shi bawa ya yarda da shi akan kin abinda Allah yake ki bawa yake kin sa abinda Allah baya so bawa baya san sa kaga anan an samu haduwa ta wannan nahiya wannan shine ake kira ittihadun nauji ko ittihadun wasbi wato ta fuskar nau'in abinda Allah yake so shi ma bawa yana san wannan abinda Allah yake ki shi ma bawa yana kin wannan ta fuskar sifar abinda Allah yake so yana san gaskiya yana san adalci yana san imani yana san ihsani wanda duk abubuwa ne da ubangiji yake san su shi ma kuma bawa yaji yana san wadannan kaga sun yi ittifaki anan sun hadu anan wanda ita ce haduwa wace hadisin yake magana akan ta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yaftashu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga anan Allah yana san shi guri kaza shi ma yaje yana san gurin Allah baya san shi guri kaza shi baya san shi ma yaje gurin Allah yana san ya ga abu kaza shi ma ga yana san abu Allah baya so ya ga abu kaza shi ma kaga anan sun hadu ta fuskar nau'i da sifar abinda suke so ko ta fuskar nau'i da sifar abinda baya so wannan shine ittihad nau'i wasfi shine wanda hadisi yazo da shi kamar yadda zan kawo magana sai kace mun hadu da kai anan kana nufin jikina da naka zama jiki daya a kana nufin a cikin abinda na faɗa din nan na yadda da shi kai ma ka yadda da wannan abu kaga wannan shine ittihad hatuwa amma ta fuskar nau'in abinda ake so ko ake ki ko ta fuskar nau'in sifar abinda ake so ko ake ki wannan shine wanda yazo cikin wannan hadisi ittihadun nau'i wasfi walaysa dalika ittihadu zati wannan ba ittihadi ne na zati na jiki guda biyu ba hadisin baya nuna zatin ubangiji ya zama zatin bawansa bawansa ya zama wannan hadisin baya nuna wannan yana nuna haduwar su cikin abinda suke so da abinda suke an gane ku wannan shine abinda hadisin yake koyarwa kuma shine abinda duk musulmi mai kyakkyawar fitra wanda ba gurbata ta ba yake fahimta wannan duk kaga ya kwashi hadisin yayi wani guri da shi to kasancewa wannan ya zame ne ya saki lai amma hadisin kwata kwata baya nuna haka kamar yadda muka nuna cewa hadisin shi kansa shi karan kansa wato zati ubangiji da zatin bawansa sun haɗe sun zama abu guda hadisin shi kansa yana nuna wannan yana nuna wato raddi akan wannan kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi fa inna zalika muhalun mumtani wannan abu ne da ba zai yiwu a kwakwalwa ba zai taɓa faruwa ba wato abu ne wanda yake mustahil ba zai yiwu ba a ce Allah ya zama bawa wadanda za su faɗi wannan to suna faɗar wani kafirci ne kawai sai yace walaysa wal qa'ilu bihi wanda zai ce ittihadu zatayn ake nufi kafirun wanda ya kafirta wanda zai ce Allah bawa ne bawa Allah ne kamar da ibnu arabi yake al-abdu rabbun wa rabbu abdun wa laysa shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka mayyit aw qulta rabbun an la yukallaf kaga wannan kafirci ne kace bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka wai shi ya rufe ya tsibauce ya kidime wane ne zai dora mu wani ibada shi bawa ne zai dora Allah ko Allah ne zai dora masa in aka ce bawa ya dora wa Allah to ai bawa kuma yana mutuwa in aka ce to kaga shi da kansa yana tuka da warwara kace al-abdu kace kaga akwai al-abdu kenan akwai al-mabud to in ko wannan al-abdu ne to dole yana da wanda yake bautawa al-abdu duk wanda kace al-abdu ai lahu ma'budun kaga hatta a cikin maganganun sa harkar sa yana karyata shi to wannan aqida aqida ce ta kafirci wa huwa qaulun nasara cikin aqidar kirista cewa Allah Isa Isa Allah ko Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah wannan kafirci ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya ahli al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq innama al-masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كما أبيدي يكافر تكريستوشي سبع دسن أكن تعالى وتسنشي ألا أكلي كوكما أكسن زماء لا Allah ya ce wanda ya faɗa haka ya kafirta laddat kafara alladhina qalu inna allaha salisu kalam saboda kaga ashe duk wanda zai kudurta cewa Allah da bawansa za su leke su zama Allah abu shakka wannan yana da aqida irin ta kirista kuma Allah ya kafirta kiristoci sai dai idan yana ganin kiristoci ba kafirai bane to kuma kaga anan da waye ke da Allah ne dan Allah ce shi kafirin shi ya kafir da su laqad kafara baka duk wanda zai ce abinda suke yi ba kafirci bane to da Allah yake sai ka zira masa yi ba da kai kuma yake fada ma wal ghaliyati min ar-rafida da kuma wadanda suka wuce goda da irin cikin rafidawa masu aqidar addini abinda mabiya addinin shi'a rafidawa wadanda suka zurfafa kamar irin su sabaiya tun daga lokacin da ba alisu ya Abdullahi saba da yalansa da farkacin suka rika cewa alima Allah ne da Allah da alisu hade sun zama a abu daya don haka da Allah ne saboda haka suke jinginawa suke wato jinginawa al'adimma limamansu sai ko fi na Allah suna ganin su ma Allah ne kamar albayaniya mabiya bayani ki sam'at kamar almughiriya mabiya mughira ibn sa'd da ira-iran su waɗannan duk wasu firqoki ne daga cikin firaq bangarori na rafidawa waɗanda suke da'awar allantakar wasu mutane ba Allah wajhalun nusa'i da wasu masu ibada jahilai kal hallajiya kamar mabiya hallaji mabiya hallaji حلاج سنن شيخ الحسين بن منصور ولني ولمتين ne da akai tun a cikin wato karni na hudu abinda karni na uku zuwa karni na hudu mutun ne wanda ya shahara da sihiri ya je kasar inda ya koyo sihiri da tsafa-tsafa da dabo da rufa'idu da saddabaru saboda ka sai rika yi wa mutane wasu wato wani rufa'idu da wasu dabaru sai wawantar da hankulan da dama daga cikin jama'a kuma sai yake tazawuri da tsada ta kawa da salaha da tsoron Allah sai aka rika zaton cewa abinda ake gani tare da shi na sihiri wato karama ce shikenan sai mutane suka rika girmama shi in ka karanta tarjuma ta asir alafin nubala ko a cikin albidayah wan nihaya sai ibn kathir za ka ga abubuwan mamaki irin abubuwan da ya rika yi na sihiri a kawo abu irin yadda za a kawo kasa ta koma shi abin nan a gero ko masara ko wani a ta kasa ce amma sai ya yi wani abu ko a kawo kwano ba komai a ciki da an kawo ya bude shi kan kayan marmari yana ta'amuli da aljannu yana ta'amuli da su suke taimaka mishi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yusirun su suke masa madadi wajen fatarwa to da dama daga cikin malamai a lokacin sun gane shi don haka sai suka yi ta jan kunne game da shi wasu kuma musamman wawayen gari jahilai sai suka ce ai wannan gubban waliyi ne saboda kullun kare sai ya nuna maka karama shi kuma matsafi ne a inda ya je ko tsafi akwai kissar da Zahabi ya kawo ta asir hakanan Ibn Kathir ya kawo ta albidayah wan nihaya lokacin da Hallaj ya hada kai da wani muridinsa wani dalibinsa su je wani gari su yi damfara amma da sunan walittaka da sunan addini da sunan ibada da tsoron Allah sai ya tura wannan ya tsara masa yadda duk zai yi da ya je garin shi ke na sai rika nuna salihin mutum ne shi wannan almajirin abin nan ya rika nuna salihin mutum ne mai gudun duniya in an ba shi duniyar ma ba ta dame shi ba shikenan mutanen garin suka rika girmama shi suka yi ta girmama shi suka yi ta girmama shi ana nan shikenan sai ya nuna sai kawai ya nuna cewa ai ya kamu da shan inna ya kamu da shan inna haka kawai kuma ƙarya yake ba wani shan inna sai rika jefa kafa yana jefa kafa can kuma sai nuna musu cewa ai ya makance don haka sai rika nuna baya gani sai an masa jagora haka in suka je gurin sa yana musu hira sai ya ce an gaya masa cewa zai warke amma a hannun wani babban wali wanda zai sauka garin mu dama sun haɗa baki da Allah ce cewa bayan kaza duk ka gama tsara su ni kuma zan tsiro garin kawai sai ya rika cewa ai Allah ya nuna masa cewa warakarsa za ta kasance a hannun wani bawan Allah na kwarai waliyi salihi babba da Allah zai kashi garin nan amma ban san sallar zai zo ba ana nan sai kawai lokacin zuwan Allah ya yi fato gari shikenan ya zauna a masallaci yana nuna shi bako ne amma mai ibada mai zuhudu mai wara'u ba abin nan shikenan mutane kullum suna ganin Allah ya zauna a masallaci yana tasbahansa da waye da waye sai suka nemi su je gurin sa su gaya masa akwai wani bawan Allah wali a garin mu bai da lafiya ko mu kaka masa addu'a dan dama abin da zai faru kenan tunda ya gaya masa cewa akwai wani wali da zai yi da haka suka gaya suka je suka kawo wannan dalibin abin nan ya san ka wato irin na san ka sani ka san na sani haka suka zauna kawai yayi wani motsa baki yace tashi shike ne tashi girgiza kai wai gashi ne ya dawo radau ya da gani shike ne jama'ar gari aka ce a lalle ga babban wani kaga shi wannan dalibin nasa shi ma ƙara samun matsayi shi ma kuma wannan kaga ya samu matsayi shike ne aka rika tara musu kuɗi aka tara musu kuɗi ba kaɗan ba suka gudu kaga wannan ko wallahi to Hallaji ya rika yin irin wannan har ta kai ya zo yana wasu maganganu waɗanda zahirin su kafirci ya rika cewa ma fi jubbati illallah ba komai a cikin alkabban nan ba Allah ne a ciki wai shi ya rika subhani wai tsarki ya tabbata gare shi wani tsarki ina tsaye na Allah ne zai tsarki dan san ko wallahi to a lokacin akwai su Junaidu su Shibli manya ne a cikin su sufancin kamar Junaidu Sayyidu Ta'ifa ma ake ce masa da suka ga take-taken Hallaj suka ce kai wannan ba hanyar mu dai ba suka yi ta masa inkari karshe da aka zo aka nemi ya daina waɗannan abubuwan ya tuba ya kiya shikenan sarki ya haɗa malamai aka ce to a duba sha'anin wannan mutum al-khalifa al-muqtadir billah khalifatul abbasi ce a tara malamai su duba sha'anin Hallaji wannan abubuwan da yake shikenan suka duba suka ce to ai wannan abin da yake kafirci ne karara idan wannan bai zama kafirci ba to ba kafiri kuma a duniya hatta su Junaidu waɗanda su ma su ne sufayen su ma sai da suka amince da wannan cewa abin da yake kafirci karshe aka neme shi ya tuba ya ce ba zai tuba ba khalifa ya sa aka kashe shi aka giciye shi a ran talata a cikin irin wannan watan na zulhijja hijiran manzo sana 309 aka giciye shi shikenan al'amarin sa ya ƙare to sai aka samu wasu musamman cikin waɗanda suka yadda da shi suka yi ta yada wasu ƙarerai kuma cewa wai da aka ma tsari masa kai jinin sa tsaye tsartuwa sai rubuta Allah 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 watakila ma ash-shaytan ya rubuta ba ba aka rika fadar wasu ƙarerai to tun daga nan wasu suka ci gaba da cewa akwai ma wanda suka ci gaba da cewa bai mutu ba kawai gangan tunda suna ganin Allah ne kaga ai Allah zai yarda aka kashe Allah ne saboda haka yadda dai kirista suke faɗa dangane da annabi Isa alayhi salam suka ci gaba da girmama shi yanzu haka a cikin wasu littattafai ina tuna lokacin muna karanta Tuhfatul Murid sharhin binna jawharatu tawhid a ciki sai ake gaya mana cewa ai Hallaji din nan kaza kaza ne waliyi ne da aka zo kashe shi ma ya kaza malamin da ya zo karantar da mu Allah ya ji kansa yaran su sai rika kasa kasa da murya cewa haka yake waliyi ne babba ya zana akan allo ga ma abin da yake cewa anallahu ma fi jubbati illallah da aka kashe shi zunin sai tsartuwa ya rubuta la ilaha illallah amma yana kasa kasa da murya irin wai abin da ne na sirri ko saboda dalibai ne za a iya ga su bai san cewa ba ruwan manyan munkirai ne bai manyan munkirai sau da kaga ashe an ci gaba da samun waɗanda suka ci gaba da girmama wannan to su ne Ibn Taymiyyah ya kira su da al-hallajiyya to mabiya hallaji waɗanda su ma suna ga wani zai iya zama Allah wa na'uhum da ire-iren su wa huwa ittihadul muqayyad fi shay'in bi aybihi kaga wannan ittihad ne amma muqayyad mai kaidi saboda da wannan ma'anar ba a fada da ittihadin ba anan an takaita shi akan wasu ɗaiɗaiku a ce hallaji ko a ce ali ko a ce alhaji bi amrillah an samu dai wani wanda ake ganin shine shi ne suka haɗu din da Allah suka zama Allah subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wannan shine al-ittihad al-muqayyad ba a fada da shi ba an sa masa da bai bai an takaita shi akan wasu to akwai kuma al-ittihad al-mutlaq wanda shine zamu yi magana akan sa insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا فرقك في المباراه انت تنبيهي اكوي البشر ده wannan majalisi da kuma ma abota wannan guri wannan majalisi kamar yanda kuka sani dai tun bayan rasuwar dan uwa Ja'far Mahmud Adam Allah ya kauka da rahmatsa ya gafarta mata ya haskaka kabarin sa ya karbi shahadar sa to kusan ana dai ta kokari wajen a ga cewa wasu ayyukan da ya gari na ilimi an sake inganta su an fito da su cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura to akwai santa da ya kafa tun kafin ya rasu tun kafin ya bar duniya da ɗan watanni ya kafa santa wanda a lokacin aka kira wata da Islamic Documentation Center wanda a lokacin babu shakka na yi ta kwaɗaitar da shi akan cewa ya kamata a samu rubutattun ayyuka nashi domin rubutu ya fi kwaljini a ilimance sama da magana da za a tsaye ta cikin katin na bidiyo ko katin na abin nan na rikoda duk littafi duk inda ya je littafi sunan shi ko da wani yare yake kuma an fitar shi tashi ko da ko wanda yake ganin sa bai san me wato yaren da yake ciki ba saboda a ce katin ne wanda yake na rediyo ne ko na bidiyo to a gaskiya ya karɓi wannan kuma ya yi ƙoƙarin assasa wannan senta din wanda bayan dawowa ta da karatu ya nemi da Allah in zo in shiga cikin wannan aiki karshe ma ya ce ya sauka ya far mun in zama ciyaman na wannan aiki shi kansa ya zama memba ne daga cikin kwamitin ayyuka irin wannan to an fara zama kenan an dan fara yi sai kuma abin da ya faru ya zuwa to mu da muke cikin aikin da sauran matasa da ya jawo a lokacin muka ga yana daga sashin wafa'i da za mu yi masa ba za mu iya yi masa wafa'i kan duk abin da yayi wa al'umma na alkhairi ba amma sashin wafa'i da za mu yi masa shine mu ga wannan aikin da ya assasa ya ci gaba kada mu bari wannan aikin ya rushe don haka za mu ci gaba kowane irin hali mu roki Allah madaukakin sarki ya daidaitar da digadigan mu to a lokacin muka ci gaba da wannan aiki na so an yi sanarwa akan aikin anan saboda kada a samu su ɗan azarfaɗi ce za su yi wannan tare da cewa aiki ne mai hatsari musamman aiki da ya shafi rubuce-rubuce to bayan rasuwarsa bayan ya far duniya babu shakka haƙƙinsa a nan ya fi ƙarfi sama da yana da rai dukkan wani kwamfala da ka je ka yi da sunansa shi zai tashi ya kare kansa ya yi kuma bara'a daga abin da ka yi amma bayan ya bar duniya ka ga mu ɗan uwansa abokansa masoyansa mu haƙƙin mu tashi mu yi wani abu wajen wannan kare shi daga wannan ya zan mai mafi ƙarfi a kanmu ko mu yi taka tsantsan wajen abin da zamu mu yi ƙoƙari mu yi abin da ko da yana gare zai yaba kuma watakila ko shi din ba lalle ne ya yi sama da wanda muka yi din ba saboda haka muka ci gaba da aiki a tsawon shekara biyu ko uku muka ga cewa ya kamata mu fara fito da wasu ɓangarori ko wani ɓangare na tafsiri tunda aikin tafsiri zai ɗau lokaci mai yawa sai muka ga ya kamata mu fito da juzu'u tabara saboda shine wato juzu'in da ake yawaita karantawa mutane yawanci sun haddace wannan juzu'in dabara kuma a kalloli ana yawan karanta wannan surori a makarantu yara duk saboda kare yana da kyau a fara fito da wannan mutane su san abin nan kuma mu koyi da yadda aka yi wa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya kara masa gafara kara masa rahama wajen fito da tafsirin shi ma an kukkula sai da aka fara fito da juzu'in dabara ya dade yana yawan annan mutane kafin tafsirin kungurin gumi ya fito da haka sai muka ce to mu ma mu fara yin irin wannan daga baya kuma sai a ci gaba da aiki domin kula cewa aikin zai dauke mu lokaci mai tsawo sai mu rika fito da shi a hankali a hankali to mun yi aiki akan wannan sannan akwai 40 hadisan na al-Imam Sharafuddin Yahya an-Nawawi wanda littafi ne da ya samu karbuwa kwarai da gaske ba a kasar nan kawai ba a duk duniya kuma ake karanta shi dalibai suke himmatuwa da shi kuma aka yi masa sharhi aka yi sharhin hadisansa a cikin littafai da yawa kamar sharhin Ibn Rajab Ibn Daqiq al-Aid da kuma sharhin shi kansa Nawawi da haka shi kansa Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa da rahmansa ya karanta da wannan littafi ya masa sharhi a cikin wasu kasuka sai muka ga mu dauko wannan mu rairayo mu tato mu tankado abubuwan da za su dace da yanayi na rubutu mu sa su a littafi mu gyara mu sake bi mu yi bita da nazari mu tabbatar da cewa mun yi iya abin da za mu iya yi wajen fito da shi cikin kyakkyawar kama mu gyara hausar da za ta dace da standard hausa hadisan da ya kawo a cikin mai kokarin mayar da su zuwa ga asalinsu wato mu ce da shi hadisin nan akwai shi a Bukhari a lambar kaza akwai shi a Muslim Tirmidhi da sauransu in akwai wata magana da ya kawo Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim Ibn Kathir Nawawi Ibn Hajar mu ce to maganan nan da ya faɗa akwai ta a littafin sabu kaza a shafi kaza mai wannan domin ya zama ya karɓa sunan littafi ba kawai a yi ta kwafar abu ba ji ba gani ba da kwafi daidai da ba daidai ba kamar yadda wasu suka so su yi muka taka musu biki kuma a alal haƙiƙa mun kama haɗin kai daga ƴan uwa ahlus sunna na ko'ina na mun yi jawabin kaddamar da wato sanarwa mutane wannan santa din a Kano da Maiduguri nan na yi niyya domin akwai pamphlet da yake ɗauke da abin nan in kawo ma a raba wa mutane to amma kuma ban san meye ya da kiran da ni ba kawai sai na shiru to wannan aiki mun abin da ya fara fita a yanzu da nake muku wannan maganar arba'una hadisi ya fito da sharhin sa sannan juzu'u tabara ya fito an kuma yi masa bugu bakin gwargwado iya abin da za mu yi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wajen wato inganta bugun a satin da ya wuce muka kaddamar da shi a filin tafsiri majalisin tafsiri a Kano wanda dan adadin da muka iya bugawa kaɗan ne wanda muka samu ya zo hannunmu cikin abin da muka buga kuma shi ma kaɗan ne muka kai shi nan gadon kai aka daka wasu sodi ya ƙare sannan muka dan samu wani bangare na abin da muka ce a buga mana shi ma ya zo dan mun ci kada a yi mana gaggawar da za ta fata mana aiki a yi mana shi a hankali da sami ya zo to cikin abin da ya ƙara zuwa jama'a suna ta kururuwa cewa a ƙara kai musu shi gadon kai su wawa shi mutanen Maiduguri su ma suna ta turo kokon bar sun azumi cewa da Allah a kwashi wani kaso a kai musu to sai muka ga cewa wannan yanzu da ya shigo hannu dan kadan shi ma muka kai shi duma da zuwa garin kai za a wawa shi kuma a dawo ka ji kamar ka sha bakan tanki kuma ba abin da aka yi to sai na ce nan mutanen Katsina suna da haƙƙi ba kankani ba saboda haka na san akwai masoya wannan da'awa kuma masoya ilimi na haƙiƙa a nan kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba bako bane a nan balma wacce ne dan wannan jiha saboda haka ya kamata idan suna da kaso ko da ko wasu ma za su hakura su rasa sunan su fara samu a fara ganin su kafin a gaisa a wani guri duk da cewa Maiduguri wato tana da girma a tarihin da'awar Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin kana jira to ace ita ce ta fito da shi to amma ka tsina ce saboda haka na yi kokari in gamtar da kwamitin cewa da dai mutane suna ta mita da matsalan ba a kwaso min wani adadi ko ya yake hadisin dai kan ma ya kare sai dai in an dan samu wanda kuma ya shigo hannu amma shi tafsirin na ce a kwaso min abin da za a iya bani in taho da shi nan ka tsina su ma dai ya zo hannunsu su gani su sa albarka kuma su taimaka ta hanyar mallakar shi dan aikin ya ci gaba to haka an zo da kofi ba ma su yawa ba ne kofi ne gaskiya kaɗan duk bai wuce kofi 200 ba na san suna nan a gurin na ba dan uwa Mustapha suna nan a nan insha Allah waɗanda duk suke bukata sai su nemi inda yake kafin ya kare ka a yi wasu su a tsayayya ba a ba a hankali insha Allah yau da gobe zai wadata ya shiga hannun duk wani wanda yake son ilimi kuma yake son ya karu da abinda dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya yi na karantarwa kuma muna fatan dukkan waɗanda suka yi wa ainihin musulunci hidima, to ɗan baya za su zo su ma su yi musu irin wannan hidima din wajen kare ayyukansu na ilimi. Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu. Wannan yake cewa malam dan Allah na jika ce Fathul Bari na Ibn Rajab. Ibn Rajab ya yi sharhin Bukhari ne? Na'am, ya yi sharhin Bukhari, sunan shi Fathul Bari, duk da cewa bai kare sharhin ba, ko kuma ma abinda aka samu duk daga ciki bai wuce zuwa Kitabul Jana'is ba, iya abinda aka samu kenan aka buga. Yana nan akwai bugun da yake da sifili goma, akwai da sifili bakwai. Na haka Ibn Hajar al-Asqalani kamar ya aru sunan ne daga gurin Ibn Rajab. Sannan menene ingancin wannan hadisin? Addiqul abyadu sadiqi, wato farin zakar abokina ne. Kai wannan annabi da yake farin zakar abokin shi ne, wannan ba taɓa jin shi ba. Wannan yake dan Allah yana so a fayyace maka bambancin waɗannan kalmomi: khawfu, taqwa, khushu. To ba khushu ya kamata ka rubuta ba, khashiya. Dan khushu daban, khashiya daban. Khashiya yake so ya rubuta, ya rubuta khushu. Al-khawf shi ne tsoro, ka ji tsoron wani wanda kake ganin mugu ne, ka ji tsoron ɗan fashi, ka ji tsoron mai satar mutane, ka ji tsoron wata dabba, zaki, kura, ka ji tsoron maciji. Wannan sunan shi khawf, tsoro ne. Amma khashiya tsoro ne tare da girmamawa. Kana jin tsoron abu, sannan a zuciyarka kana ganin girmansa. Shi yasa Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kaga anan khashiya Ubangiji ya amfani da ita, masu jin tsoron Allah, ma'ana suna tsoron shi tare da ganin girman shi. Amma yanzu dan kana jin tsoron miciji, girmama shi kake yi, ko mutum yana jin tsoron kura, girmama shi kake yi, ko dan fashi, kaga babu wannan. Mujarrad khawf ne. Don haka khashiya khawf ne tare da at-ta'zim. Khawfun ma at-ta'zim shi ne khashiya. Taqwa kuma ana nufin an tattakhidha bainaka wa baina azabillahi wiqaya. Kare sa shamaki tsakaninka da azabar Allah shi ne taqwa. Ta yaya mutum zai sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah ko fushin Allah? Shi ne ta hanyar yi wa Allah da'a, bin abinda ya umarni da shi, da kuma kaucewa abinda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya hana. Sannan ‘yan uwa suna neman addu’a, duk waɗanda suke neman addu’a Allah Maɗaukakin Sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Waɗanda suke cikin wani hali na damuwa da kunci, Allah Maɗaukakin Sarki ya yaye musu. To ne yana cewa an sace musu ɗan uwa, har yanzu ba a gan shi ba. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya dawo muku da shi lafiya, ya kuma tsare sauran musulmi daga wannan sace-sace da suka yi yawa a cikin waɗannan kwanaki. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da kariya ga musulmi. Allah Maɗaukakin Sarki ya maida. To sannan akwai ɗan uwa da ya yi hatsari, yana fatan mu sashi cikin addu’a. A rashin lafiya ko? A sa shi cikin addu’a, Allah ya ba shi lafiya. Dukkan waɗanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Duk marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ya ƙara musu, ya ƙara tabbatar da diga-diganmu bisa gaskiya. Sannan ɗaliban School of Nursing da suke roƙon a sa su a addu’a, za su fuskanci jarabawa. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su nasara, ya sa su yi su gama cikin sa’a. Sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya sa su iya haye jarabawa ta lahira. Sannan kuma ‘yan uwa da suka zo daga gurare masu nisa, Allah Maɗaukakin Sarki ya maida su gida lafiya. Waɗanda suka zo, akwai ‘yan uwanmu da suke zuwa nan da guri mai nisa, muna musu addu’a da fatan Allah ya maida su lafiya kamar yadda ya kawo su lafiya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.